نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوها وأن مثلا تيمي تارك البركة مثلا تيمي بلغة لكي نتكين غلوم بوشي أجار بوشي أو أن يمبشي للاهدي يومنا ترى غوت رمضان في جرى المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دو دار كالي هدو دا أربعين دا أم وانا قميك ديدي دا قوم غوت مؤلو ميلادية تا دو ميلا عشرين دا بيو أو أن مجلسي دا مكي تفسير القرآن مجرمة دا منا تكين تفسير سورة الحج دا مبوشي مجمين آية تا آية ترى كنت تقول كافو مشيدا كراتو أقوي وصلة تشكين تنبيوي كافو أنسا وانا هنا تنبياني أكتشوا ya samu kansa cikin yawan wasa da sallah tun yan lokacin da ya balaga har zuwa dabda azumi kafin ya koma ga Allah ya tuba. Ina tambayar yanzu ya zan yi, zai biya ni abin da yake kansa na shekara takwas da bai yi ba ko yaya? Ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sa ka faɗa ku ka dawo kan hanya ka tuba, domin sallah ba ƙaramin al'amari ba ne a musulunci, rukuni ne daga cikin rukunin musulunci, shi ne ma rukuni na biyu a cikin ayyuka, ma shi ne rukuni na farko bayan aƙida. A cikin ayyuka da bawa yake yi na kusantar Ubangiji, sallah ita ce ta farko. To duk mutumin da yake wasa da sallah, to kuma babu wani abu na addininsa da zai kula da shi. Nabi yana cewa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya', wanda duk zai tozarta sallah to sauran ayyukansa ma zai tozarta su. Ita ce ginshikin addini, wanda ya tsaida ita ya tsaida addini, wanda ya tozarta ta ya tozarta addini. Don haka ba ƙaramin nasara ce ka samu ba, da Allah ya sa har ka tuba ka gane girman haɗarin da kake kai ka dawo ka karɓi a karin gumi yin salloli a lokacinsu. Abinda ya riga ya wuce afa Allahu amma salam, Allah ya yafe abinda ya riga ya wuce, sai ka yawaita istighfari da tuba, ka yawaita sallolin nafilu, watakila su zama maka cuko na abinda ka yi na sakaci a baya. Wanda shi kuma yana tambaya ne game da cewa shin za a iya amfani da DNA don tabbatar da yaro ko kore shi daga wani. Shari'a ta musulunci tana da sassauci, tana sassauci wajen tabbatar da nasaba da dangantaka, tana kuma tsanantawa game da kore dangantaka, wanda ita ce ka'idar da shari'a ta kafu a kanta ta musulunci wajen tabbatar da nasaba tana yin sassauci. Saboda mutane ana amince musu dangane da da'awarsu ta nasabarsu, hakanan wajen korewa kuma tana tsanantawa kafin a kore wani daga dangantakarsa, ce mahaifinsa ba shi ne mahaifinsa ba, ko ƙabilarsa ba ita ce ƙabilarsa ba, ko danginsa ba su ne danginsa ba. To ana tsanantawa wajen korewar. Shi yasa wajen tabbatar da nasaba ko kore ta ba koyaushe ne za a yi amfani da wannan DNA ba, ko da kuwa a ilimance ilimi na zamani ya tabbatar da cewa wani abu ne wanda yake dahir, yayin da aka yi gwaji akan gane cewa wani dan wani ne ko wani ba ɗansa ba ne. To amma wannan ba za a yi amfani da shi ba wajen a tabbatar da cewa wani ya yi zina ko wacce ta yi cikin shege ko wani ba ubansa ba ne wani. Ba za a yi amfani da wannan ba. Ba za a yi amfani da shi ba wajen li'ani, idan mutum ya yi da'awar matarsa ta zo da cikin da ba nashi ba ko ɗan da ba nashi ba. To ba za a yi amfani da DNA ba wajen a tabbatar da cewa ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne. Shari'a abinda take nunawa shi ne za a bi matakai na shari'ar Allah da ya kawo, shi ne su yi li'ani, wato su yi rantsuwa a gaban alƙali, ita ta yi rantsuwa cewa cikin nan nashi ne ko ɗan nan nashi ne, shi ba kuma ya yi rantsuwa cewa ba ɗansa ba ne. Idan ta yi rantsuwa ya yi rantsuwa shi ke za a yi mata haddin ƙazafi. Idan kuma ya yi rantsuwa ita ta ƙi, to za a yi mata haddin zina. Idan duka suka yi rantsuwa shi ke nan, kowa ya tafi da halinsa, ba za a kuma jingina masa ɗan ba, kamar yadda idan ya yi rantsuwa cewa ba ɗansa ba ne ba za a jingina masa ba. To ko da a ce an gano daga ƙarshe cewa ɗan nasa ne ba ɗan ba nashi ba ne ko kuma ɗan nasa ne, to ba za a aiki da wannan ba. A lokacin da Hilal ibn Umayya, wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya jefi matarsa da cewa cikin da take ɗauke da shi ba nata ba ne ba nashi ba ne, ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi ya ce da shi shuhuduka aw haddun ala zahrik, kawo shaidinka ko kuma ka sha bulala. Ya ce ya rasulullahi, ya za a yi mutum ya ga wani namiji da matarsa kuma ya je kira maƙota da nuna musu? Ai ba zai yi ba, na zai iya ma wannan haƙurin? Annabi ya ce shuhuduka aw haddun ala zahrika, kawo shaidinka ko ka sha bulala. Ya ce to wallahi Allah ya san gaskiya nake faɗa, kuma sai alƙur'ani ya sauka ya wanke ni. Ana nan sai ga aya ta sauka, aya cikin suratul nur, wallazina yarmuna azwajahum walam yakun lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin. Allah ce waɗanda suke jifan matansu, wato su jefe su da zina, da zantun kuma ba su da wasu shaidu sai kawunansu. Allah ce to shaidar ɗayansu shi ne rantsuwa huɗu cewa gaskiya ke faɗa, har zuwa ƙarshen ayoyin li'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗannan ayoyin suka sauka, annabi ya kirawo Hilal ibn Umayya wanda ya jefi matarsa da cewa ɗan da take ɗauke da shi na wani mutum ne da ake kira Sharif ibn Samha. Shi ne annabi ya kirawo shi, ya kirawo ta, ya sa ya yi rantsuwa har guda biyar cewa ɗan nan ba nashi ba ne, na Sharif ne. Ita kuma aka kirawo ta, ita ma ta zo ta yi rantsuwa huɗu, ta zo ta biyar ɗin sai ta shiga da wato inda-inda, har ma sahabbai suka yi zaton cewa za ta fito su faɗi gaskiya, amma dai sun ce ita ba za ta kunyata mutanenta ba, ba ta kunyata jama'arta ba. Saboda haka ta ƙara rantsen nan guda biyar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya san ɗayan ku ƙarya yake, don ba zai yi ba duka ku zama to masu gaskiya. Shi ya ce kin yi zina, ita ta ce ba ta yi ba, kuma duk gaskiya suka faɗa ba zai yi ba. Wallahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib, Allah ya san ɗaya daga cikin ku ƙarya yake. Shi ne bayan sun yi wannan rantsarantsa su duka biyun, annabi sallallahu alaihi wa sallama cito ya sake ta, kuma babu sauran haɗuwa tsakanin shi da ita. To shi ne yake cewa idan ta haife shi, wato idza ja'at bihi akhal al-aynayn sabigha al-ilyatayn khuddaj as-saqayn fa huwa li sharik, in har ta haife shi da wannan gaba mai kwallukwallin ido mai manyan cingoyi mai wato kauran abinan zirin sak dan tsansa ya ce to wannan dan shariki sai kuma gashi ta haife shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ta haife shi da wannan sifofi kwabo da kwabo Annabi ya ce wallahi ba dan laula ma maza min kitabillahi lakana li ma'aki sha'nun ba dan abin da ya riga ya gabata na hukuncin Allah ba da kin ga yadda za ta kare tsakanina da kuke to saboda ka idan shari'ar Allah ta riga ta yanke hukunci shikenan babu maganar wanda ya tsaye kuma kaga dai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya faɗi sifofin wancan mutum da ake zargin ta da shi shi in dai ta haifi dan nan da irin waɗannan sifofi to shikenan nashi ne kuma haka aka yi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai jingina ma wancan dan ba sannan kuma bai mata haddin zina ba saboda haka ba a amfani da irin wannan shaidar domin a tabbatar da domin aka yi haka to an soke hukuncin bari'a ne an soke hukuncin shaidu na zina da shi kenan duk sanda aka yi tuhumar cewa wancan ta yi zina kuma da wani suka yi shi kenan sai a je a yi DNA in ya tabbata shi ne ya yi shi kenan sai a masa hukuncin zina aga shari'a ba ta zo da wannan ba haka shari'a ba ta zo da tabbatar da zina illa ta hanyar shaidu ko da kuwa ya tabbata din amma ba a samu shaidu ba shi kenan haka nan wajen korewa ba za a korewa mutum ɗansa ba ko da kuwa za a yi bincike a gano cewa ɗan nan ba nashi ba ne kamar yadda ya faru a ƙissar Abd ibn Zam'a da Sa'ad ibn Abi Waqqas dan uwan Sa'ad ibn Abi Waqqas Utba ibn Abi Waqqas kafin rasuwarsa ya gaya wa ɗan uwansa Sa'ad cewa ɗan nan da yake wajen Abd ibn Zam'a ɗansa ne ba ɗan Zam'a ba ne shi wannan yaro kuyangar Zam'a ita ce ta haife shi kuyangarsa saɗakansa ita ce ta haife shi amma kuma cikin na Utba ibn Abi Waqqas ne kuma tunda ta haife shi tana saɗaka na shi Zam'a ibn al-Aswad sai ya zanto wato sai ya zanto ɗansa ne to wato ba lokacin da ya zo rasuwa sai ya bar wasiya ga ɗan uwansa Sa'ad ibn Abi Waqqas cewa wannan yaron na Zam'a ɗansa ne saboda haka a karɓa masa ɗansa da aka zo fatu Makka Sa'ad ibn Abi Waqqas ya tsaya akan cewa wannan ɗan da take hannun Abd ibn Zam'a ba nashi bane ba ɗan uwansa bane ɗan uwansa ne shine suka shigar rigima shi kuma ce a ɗan uwansa ne ai wanda ta haife shi bai wasu ce saboda haka ɗansa ne sai suka je ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-waladu lil firash wa lil ahir al-hajar saboda haka ɗa na Zam'a ne shi kuma wancan da ya yi zina da ita ba matuwa abin nan shi ba shi kuma ya tafi a haka a banza ba ya da komai amma dai kuma duk kamanninsa suna nuna cewa ɗan Utba ibn Abi Waqqas ne shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sauda ta bintu Zam'a ya ce da ita ihtajibi anhu ya sauda ki tsare kanki daga gare shi kanki ɗauka ɗan uwanki ne ki riƙa mu'amala ta muharrami ya ce ki tsare kanki to kaga duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dan nan na Utba ne amma tunda shari'a cewa ta yi al-waladu lil firash to anan za a tsaya ba za a kankare wannan dokar ba saboda haka aka ci gaba da danganta dan zuwa ga Zam'a kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci matarsa Sauda da cewa kada ta yadda ta yi mu'amalar muharrami da shi saboda haka wannan shine abinda malamai suka yadda da shi dangane da wannan ba a yin amfani da shi wajen a tabbatar da wani dan wani ne sai dai a wasu lokuta kamar yayin da ya zanto mutum yana da ƴaƴansa haka kawai ake kore masa ƴaƴansa babu laifi dan ya ƙara yin DNA dan ya tabbatar wa da mutane cewa ƴaƴansa wannan babu laifi amma ba idan ana so a tabbatar masa da cewa ƴaƴansa ne ba alhalin yana kore su ko ana so a kore masa ƴaƴansa alhalin yana tabbatar da su to ba za a yi amfani da wannan wajen kore masa ba amma dan ƙarin nutsuwa wannan babu komai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani wanda yake da ilmin qiyafa ilmin qiyafa shine ilimin da ake iya gane wane dan wane ne ta hanyar tafin hannunsa ko tafin kafarsa a lokacin da Usama yana kwanci shi da mahaifinsa Zaid Zaid ibn Zaid ibn Haritha to sai wani mai irin wannan ilimin na qiyafa yazo sai ya ga kafafuwansa sun lulluba amma kafafuwansa sun fito waje sai yake cewa wannan kafar da wannan kafar duk daga wuri guda suke wato akwai kamanni Annabi ya murna domin ana kokarin kore wasu suna dan surutai akan shi ainihin Usama saboda yana da duhu mahaifinsa kuma yana da haske shi kuma ya fito yana dan baki haka tare da shi yake kamar baba shi ne babansa to shi ne da wannan alkafi yake cewa inna hadhal ar-rijl ko al-qadam ba'daha min ba'd Annabi ya murna da jin wannan saboda babu laifi dan an ƙara tabbatar da wani abin da daman can ana da awarsa amma mutum ya zo ya da awar dan wani yana gidansa ce wannan dan da yake gidan wani ana cewa dansa dansa ne a ce bari a je a yi DNA don a tabbatar ko kuma wani ya ce wanci ta zo da ciki ba danta ba dan shi bane a ce a yi DNA don a tabbatar da wannan shari'a ba wannan ta zo da shi ba shari'a abin da ta zo da shi a yi li'ani wannan DNA ko an yi shi inda ya yi li'ani ya kore wadannan nasa to ba za a tabbatar masa ba in ba haka ba to shi kenan gaba ɗaya an soke wannan hukunci daga shari'ar Allah kenan wannan ayoyin da alkur'ani duk sun daina aiki saboda DNA ba zai yi ba ina ga minti lokaci mai kamata mu kara ba sai a nan gobe ba da shi da sauran tabbobi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir akwai wanda yake jayayya cikin lamarin Allah ba tare da ilimi ba ba kuma tare da shari'a ba ko wani littafi mai haskakawa saniya itsihi yana kawar da kansa saboda girman kai li yudilla an sabilillah dan ya batar da wasu daga hanyar Allah lahu fi dunya khizyun yana da wulakanci a rayuwar duniya wa yawm al-qiyamati nudhiquhu yawm al-qiyamati azab al-hariq kuma za mu dantsana masa azabar wutar wuta mai tsananin kuna ranar gobe kiyama kamar da muka fara tafsirin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin kaso na biyu daga cikin mutane shine wanda yake jagorantar wasu akan fata yake dagewa da jayayya ba tare da ilimi ba ba tare da wata shari'a ba ko wani littafi mai haskawa illa iyakar ra'ayi ne kawai da molanka da jin san zuciya su suke masa jagoranci don haka yana jan mutane zuwa ga bata Allah yake magana akan waɗannan mutane Allah ya ce wannan mutum daga cikin sifofinsa zaniya iqfihi yana kawar da kansa ay lawiyan unuqahu duk sanda ake kiransa domin a gaya masa gaskiya yana babbautsewa yana jujjuya kai yana ainihin bijirewa bai yarda ya ji gaskiya ba ba kuma zai bi ta ba kamar yadda Allah yake faɗa game da munafiqai wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Allah ce idan aka ce da su ku zo manzo Allah ya nema muku gafara sai kaga sun juyar da kansu wato sun bijire sai kaga su suna wato bautsewa alhalin suna masu girman kai. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا. إذا كشيء سوق زو زوا جابند الله يسوكر زو زوا جمن ذات الله وتكزو زوا جلست في الله السنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ذاك جاء منافقي سنة أيه جن يجكي بذات يدبا. بقومي كثاس هكذا إلا جرمن كي جرمن كي نبص يدا وني جارا يمسي جارا با وني نونا مسي كسكرز. Wani ya nuna abinda suka tashi a kansa suke yi ba gaskiya bane ba daidai bane, saboda suna ganin in sun yadda da shi to su sun kaskanta kansu shi kuma sun bashi girma. Wannan shine dalilin mai girman kai na kin ya karbi gaskiya, gani yake duk sanda za a nuna masa kuskurensa ko za a nuna masa barnarsa to idan ya yadda da wannan gyaran to kenan shi yana da tawaya a shi kenan, shi a shi bai cika ba kenan, ashe shi kenan ba akan gaskiya yake ba. Shi kuma wanda ya nuna masa kenan ya fi shi to shi ba zai yadda a ce bai cika ba, ba zai yadda a ce kuma wani ya fi shi ba, to wannan shi ne dalilin da zai sa ya bijire ya ki karban gaskiya. Wannan ita ce ɗabi'a ta dukkan wani mai girman kai. Girman kai kamar yadda Bahaushe yake cewa rawanin tsiya, duk wanda ya ɗaura shi to shi da arziki har abada, ya tsiya ta kansa iya ta har abada, matukar ne bai sauke wannan bai kwance wannan rawanin ba. Yayin da za a gaya wa mutum gaskiya ya ki karba kuma ya rika wulakanta masu gaya masa gaskiya ko ya rika wulakanta mutane to wannan ya jawo kansa asara ta har abada. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da zo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Imam Muslim ya ruwaito, Nabi yana cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar, wanda duk yake da girman kai kwatankwacin kwayar zarra a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba. Wani sahabi ya ce ya rasulullah inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana afa min al-kibari hadha, ya rasulullah dayanmu yana son ya ga yayi shiga mai kyau, ya sa kaya masu kyau, ya sa takalma masu kyau, wannan ma girman kai ne? Annabi ya ce da shi inna allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah mai kyau ne yana son kyau. Al-kibaru batru al-haqq wa ghamtu an-nas, ce girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane. Saboda haka mutum da zai rika kwalliya ba shine mai girman kai ba, dan mutum yana sa kaya masu kyau, yana ado, yana sa hula da riga da takalmi da agogo masu kyau masu tsada, wannan ba shi yake nuna mai girman kai bane. A'a, kasancewar sa yayi kwalliya wannan abu ne mai kyau, Allah ma yana son kyakkyawan abu, saboda shi al-jamilu ne. Abinda ake cewa girman kai, Annabi ya nuna masa girman kai ga yadda yake. Batrul haqqi shine kin gaskiya, tun a gaya masa gaskiya sa kafa ya take ta, sannan wa gamtun nasi da wulakanta mutane, duk wanda yake da wannan sifofi to wannan shine ainihin mai girman kai. Koda kuwa wace irin shiga yayi, koda ya saka kayan da suka fi na kowa kaskanci da muni da rashin kyau da rashin tsada, in dai har zai ki gaskiya ya wulakanta jama'a to wannan mai girman kai ne. Saboda haka girman kai yana hana mutum karɓar gaskiya. Allah ya ce wa idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka an lam yasma'aha ka anna fi uznayhi waqra fabashshirhu bi'adhabin alim, Allah ya ce idan aka karanta masa ayoyinmu walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai, ya juya baya yana girman kai ka Allah ya sama kamar ma bai ji ba. Haka shi mai girman kai lokacin da ake gaya masa gaskiya zai yi buris kamar ma baya jin abin da ake faɗa masa, ko zuwa yayi wajen da ake karantarwa ana maganar da ta shafe shi to za ka cewa yana nan da gangan jikinsa amma zuciyarsa yayi tafi da ita wani guri, wato ihun ka banza ka faɗa an ji amma ba a ji ba. Saboda haka irin wannan shi yake jawo mutum ya ki karɓar gaskiya kuma ya shiga faɗa da mutane yana rigima da su, wannan shi ya haifarwa da Yahudawa taɓewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da gaskiya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Wato ada can kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam hannuna wa kafirai suke cewa za su nemi taimakon Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya bayyana a kansu domin su yaƙe su, domin suna cewa akwai wani annabin da zai zo da irin abin da Annabi Musa ya zo da shi na wahayi, wanda zai zo ya kirawo ku zuwa ga bautar Allah shi kadai ya yarda da annabawa, duka in ya zo to za mu haɗa kai da shi, mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da shi mai yaƙe ku kafirai masu bautar gumaka. To a tsammanin su cewa Annabi zai fito daga cikinsu ne, to kuma sai ya fito daga cikin abokan gabarsu waɗanda suke renawa, waɗanda suke ganin ba su da ilimi, ƙauyawa, gidadawa. Sai ga shi annabin ya fito daga cikin waɗannan ummiyyina ɗin wanda suke ce musu bobaye ne, waɗanda ba su san rubutu ba, su san karatu da rubutu ba. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi, yayin da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa. Don haka abin da ya hada su imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, tare da sun san ingancin annabcinsa, shine kafirci. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. To hakanan duk sanda girman kai ya cika zuciyar mutum, to zai haifar masa da jiji da kai da nuna isa, zai rika jin cewa abinda yake kai ko bin lalacewa sa shine daidai, abinda kuma wani yake kai ko bin daidaitansa da gaskiyarsa shine ba daidai ba. Don haka wannan zai rika jefa cikin rikici da mutane, ba zai taba karbar gaskiya ba. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, kamar yadda ke cikin alfatawar kubra jalladi na biyar shafi na 125, yana cewa wantiqalul insani min qawlin ila qawlin li ajli ma tabayyana lahu min alhaqqi huwa mahmudun fihi. Mutum ya bar abin da yake kai ya koma kan wani abu daban, domin ya gane cewa wannan abin da yake kai ba gaskiya bane, wancan da ya koma kansa shine gaskiya. Ibn Taymiyyah ya ce wannan abin yabo ne, بخلاف إصراره على قول لا حجة معه فيه. تعرض تشوا تعرض مسابني يدوجي أكم وتم جنا بيسن بايد حجة أكنت. تعرض يسن تشوا بايد وتحجة بغير علم ولا هدى ولا كتاب مدرك. وترك القول التي توضحت حجته. تشي بزيبر وتزيبر مجنندا هو مجند تكي حجة كنربا. يأتي أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهو مذموم. فهذا مذموم. ثم تمنى ذلك إبرم أبن ذلك كي نبتا هو نبرنا هو نرش قسكيا يتقوم واغا مغانا تتكي لحجة كوكما يأتي زي قنق ميو وتا مغانا سبور كوي بن سنزوتي يقوكما بن أبن ذي ساما ما لا يأتي. فهذا مذموم وانا أبن زرجيني أبن سوكا. Galibi waɗanda san zuciya riga ya mamaye zukatansu, ya yi kakatutu a zukatansu, to yakan haifar musu da girman kai, ba za su taɓa yarda da gaskiyar da ta saɓa wa abin da zuciyarsu take so ba. Shi ya sa Imam Shafi'i a cikin Al-Ittisam da yake maganar mazowa bid'a yake cewa fa ahlul ahwa'i idha istahkamat fihim ahwa'uhum lam yubalu bi shay. Masu mabiya san zuciya, wato ‘yan bid'a, idan ya zanto bid'an nan ta riga ta kankama a zuciyarsu, to babu wata magana da za su ɗauka da muhimmanci. Walam ya'uddu khilafa anzarihim shay'an, duk wani ra'ayi da ya saba wa nasu ra'ayin ba za su ɗauke shi a bakin komai ba. Wala raja'u uqulahum muraja'ata man yattahimu nafsahu, ba za su taɓa muraja'ar hankulansu ba, ba za su taɓa dawowa su sake tunani ba akan abin da yake a tunaninsu. Su tsaya su ɗauka cewa abin da yana buƙatar su sake dubawa, ba za su yi wannan ba. Wannan shi yasa Sufyan al-Thawri yake cewa Iblis ya fi haba-haba da ɗan bid'a akan mai saɓon Allah, ce saboda shi mai saɓon Allah akwai yiwuwar ya tuba da wuri, saboda ya san saɓon Allah yake. Shi da kansa ma wataƙila in ana masa wa'azi zai ce ku dai kuma da addu'a Allah ya raba mu da wannan abu. Shi kansa ya san saɓa wa Allah yake, in yana yi ba wani lokaci yana ɗan ɓoyewa baya son a gani. Amma shi ɗan bid'a yana da wani abu na yaƙini a zuciyarsa cewa abin da yake ɗari bisa ɗari gaskiya ce, kuma kusanci da Allah yake samu, kuma wannan da zai kai shi ga aljanna. To kaga irin wannan abin da yake wato yake so a zuciyarsa ya riga ya ma bai zuciyarsa, to da wahala ne ya damu da wata magana. To shi yasa Iblis yake haba-haba da shi, saboda ya san cewa akwai wani abu da zai tokare shi ya hana shi sauraron gaskiya. To wannan duk daga shedan ne, shedan shi yake yawa dan adam irin wannan mummunar hudubar, ya hura shi ya hura shi har ya ji cewa baya shi, ya rika ganin kowa ƙasa-ƙasa, shi kuma can tsololi. Kamar yadda Ibn al-Jawzi a cikin littafinsa at-Tafsira yake cewa wal mutakabbiru yara nafsahu a'la min al-ghayri, hal kullum mai girman kai yana ganin kansa sama yake da kowa. Fatahsulu lahu hazzatun wa farahun wa rukunun lahu ila ma'taqadahu, haka koyaushe sai ta farin ciki, yana ta haba-haba, yana ta kankame abin da yake rike da shi na aqida. Wazalika nafsu shaytani, wannan kuma shaytan da yake busa shi, yake hura shi, yake masa wannan wato kalangun. Kamar yadda yazo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas, Annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadhu min ash-shaytan, yana neman tsarin Allah daga shaytan, min hamzihi wa nafsihi wa nafhi, yana neman tsarin Allah daga ainihin zindan shaytan ko mutuwarsa ko kuma ainihin nafsihi busarsa wato waƙensa da kuma nafsihi wato girman kansa da yake sawa mutum. Ibn Taymiyya alayhi rahmatullah a wurin guri cikin littafin Ittiba'us Sirat al-Mustaqim yana nuna abinda yake jawowa, wato abinda yake yin kakatutu a zuciya, wanda har yake hana ta bin gaskiya duk da cewa gaskiyar nan ta riga ta bayyana. Yake cewa minha musaraqatu at-tab'i ila al-inhilal min raqbati min ribqati al-ittiba', wato yadda ɗabi'ar ɗan adam take shi ba zai so ya bi ba, shi yana son koyaushe a bi shi. Wa fawati suluki sirat al-mustaqim, daga shi ba zai bi tafarki wanda yake madaidaici ba, me zai hana shi ya shiga ya bi abin da yake tafarki madaidaici, shi ne anna nafsa fiha naw'u min al-kibar, zuciya na ɗauke da wani abu na girman kai. Fatajibu fatuhibbu an takhruja min al-ubudiyyati فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان. تنادى نوء لجرمان كي ونزيسا تجيشي و بذات صوت تشي أشي قاتا ونمت أين عبودية با ونمت أين موتا ونمت أين بيئية با صوراك قوة ونلوك تشيسي يجيشي و إذن يهتدى أبو تو أنا زي زمامي بيئية ني زي زمامي موتاني تراك سي ساشي بجري wanda suke kin bautawa Allah subhanahu wataala, abin da yake sa suke nan suna bijire masa, jin cewa idan suka yarda da shi za su bauta masa su mai da kansu bayi. To da su yi haka gara su bijire wa ayoyin Allah. To shine malam yake cewa kamar qala Abu Uthman an-Naysaburi, ma taraka ahadun shay'an min as-sunnah illa likibari fi nafsihi, babu wanda zaka ga ya bar sunna sai dan girman kan da yake cikin zuciyarsa. Wannan girman kai da zuciyarsa shi zai sa ya kibin wannan sunna din, gaskiya tana da daci, don haka ba kowa ne yake iya jure dacinta ba. Na'am, wanda duk suke da kyakkyawar fidira, kyakkyawar dabi'a, to ba gaskiya ba ta musu daci, daɗi take musu, zaƙi take musu. Amma wanda yake da matsala a zuciyarsa ko shedan ya riga ya fitsare masa zuciyarsa, to wannan gaskiya daci take masa. Faman yaku za famin murrin marizin yajid murran bihi al-ma'a az-zulala, wanda bakin sa yake da daci, to ko ruwa ka bashi mai dadin dandano shi zai rika jin dacin, ba zai ji dadin sa ba. To amma mutumin da yake kan tafarki ba ne dace ba zai ji wannan dacin ba. Kamar yadda sallah take nauyi ga waɗanda suke munafikai, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yurauna an-nas, za su tashi sallah za su tashi cikin kasala, wato tana musu nauyi. Kamar yadda annabi yake asqalu salati ala almunafiqin salatu al-isha wa salatu al-subh, sallar da take kowace nauyayar munafikai take musu nauyi, sallar isha'i da sallar asuba. To amma shi mu'mini baya jin wannan nauyin, yana jin abu ne mai daɗi ma. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ju'ilat qurratu ayni fi salah, an sanya farin ciki na a cikin sallah, ce arihna bis salati ya bilal, ka hutar ka wato ka saban mana hutu ta hanyar sallah ya kai Bilal. Saboda haka wanda yake mutumin kwarai wanda dabi'ar sa bata gurbace ba, bata lalace ba, to baya jin dacin gaskiya. Amma wanda yake ya riga dabi'ar ta riga ta lalace, ta gurbace, to wanda duk sanda gaskiya za ta zo kunnansa zai ji ta da nauyi, zai kuma ji ta da daci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abu Zar, wa qulil haqq walau kana murran, ka faɗi gaskiya komai dacinsa, komai dacin gaskiya ka sakakkafa ta faɗanta. Allah subhanahu wata'ala ya sifanta wannan mutum mai jayayya ba tare da wata hujja ba, da cewa mutum ne mai girman kai, kuma da wannan girman kai shi yake hana shi sauraron gaskiya. Li yudilla an sabilillah, kuma yana yin haka ne don ya ɓatar da mutane daga kan hanyar Allah, wato ya ɓatar da mutane ya nisanta su daga bin Allah subhanahu wata'ala da shari'arsa, wato su fasa bin gaskiya shi su bi shi. Domin idan ya raba su da gaskiya, to zai kirawo su ne zuwa gare shi. Don haka kaga ya raba su da gaskiya, amma kuma ya ɓatar da su akan hanyarsa. Wannan li yudilla, akwai ƙira'a guda biyu, akwai ƙira'ar Ibn Kathir da Abi Amr, suna karanta shi li yudilla bi fathi li yudilla, ay li yudilla huwa li yudilla an sabilillah, wato dan shi ya ɓace, wato yana yin haka ne. Gayar yin hakan kuma shi ne za ta kai shi gabata, zai zama lamul gaya ce. Yana yin haka a ƙarshen al'amarinsa shi ne ɓacewa da kan hanyar Allah. Sauran makaranta kuma suka karanta li yudilla bi zambil ya'i, ay li yudilla ghayrahu, don ya ɓatar da waninsa daga hanyar Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka shi karan kansa ya ɓace, sannan kuma ya ɓatar. Ƙira'a ta biyu tastalzimu ƙira'a ta ula. Ƙira'a ta biyu li yudilla ta kunshi ƙira'a ta farko, domin duk wanda zai ɓatar da wani to shi ba ya ɓace, idan ba zai ɓatar ba sai shi kansa ya ɓace. Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sakamako na shi wanda zai ɓatar da mutane ya ƙi gaskiya ba tare da wata hujja ba, sai dan kawai bin ra'ayi. Allah ce to ga sakamakonsa, lahu fid dunya khizyun, yana da wulakanci a nan rayuwar duniya. Wato a nan rayuwar duniya zai gamu da wulakanci, domin zai yi asarar wannan kasuwanci nashi, wannan kadarar da ya ɗauko baƙar kadara ta tallar ƙarya da ɗaurewa ƙarya gindi da yaƙi da gaskiya. Kadara ce da ba ta samar da riba, ƙarshe asara zai yi, domin hujjarsa za ta bayyana hujja ce ɓatacciya. Mutane za su riƙa fahimtar ƙaryar da yake kai, za su riƙa barinsa. Sannan zai ga wulaƙanci a nan duniya, domin Ubangiji subhanahu wata'ala zai masa mu'amala bi naqidi qasdihi, akasin kishiyar abin da yake nufi ne ya samu ɗaukaka. Da duba kaga waɗanda suka fara jayayya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a karan farko game da abin da ya zo musu da shi na gaskiya, suka riƙa rigima da shi ba tare da wata hujja ba ko wani ilimi ko wani littafi, za ka ga cewa tun a nan duniya Allah subhanahu wata'ala ya fara nuna musu wulaƙanci, suka fara ganin wulaƙanci a yaƙin Badar, ba da jimawa ba da yin hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu, suka fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu, wai za su zo su ga cewa sun share ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sabansa daga doron ƙasa, sun kawar da addinin musulunci. Suka zo a filin Badar, manyansu suka fito, manya-manyan waɗanda aka san su da yaƙi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da wulaƙanta shi da shi da sahabbansa, sai gashi sun gamu da wulaƙancin da basu taɓa tsammanin za su gamu da shi ba a filin Badar. A nan aka kamo, aka kashe wasu, aka kuma kamo wasu a matsayin fursunoni. A filin Badar aka kashe Abu Jahl, kuma waɗanda suka kashe shi wasu yara ne matasa daga cikin matasan mutanen Madina, al-Ansar, da Mu'az da Mu'awwiz, ƴaƴan Afra, su suka kashe shi. Yara ne matasa ƙanana, duk da yadda yake jinsa da yadda yake ganin kansa, ba zai taɓa tsammanin cewa waɗannan yara biyu za su tsaya gabansa har su gama da shi ba. Sai gashi yara ne biyu suka kai shi ƙasa, suka yi sanadiyar mutu halakarsa, kuma yana kwance shaɓe-shaɓe a cikin jininsa. Abdullahi ɗan Mas'ud, wanda yana daga cikin waɗanda suke ganin ba komai ba, suna ganin shi na farko shi ba ɗan Makka ba, shigowa ya yi daga Ta'ifa, mutumin Satif ne. Sannan kuma ga hadisan da Allah ya masa ɗin langa-langa haka, ba shi da kauri, ɗan siriri da shi. Sai ga shi ya zo yana tsalle a kan cikin Abu Jahl, ya hau kan cikin sai zaro kasa yanke shi. To yaushe ne Abu Jahal yake zamanin zai gamu da irin wannan wulakanci a duniya? Abul Hakam suke ce masa, Annabi ya mai da shi Abu Jahal, mu ba muke cewa Abu Jahil shi ne Abu Jahil ba. Saboda haka su kansu waɗannan matasa biyu da shi Abdullahi ɗan Mas'ud, ina suke tsammani ko a tunani a mafarki za su yi Abu Jahal haka? Amma saboda Allah ce lahu fid dunya khizyun, sai ga shi ya gamu da wulakanci a nan duniya. Haka nan An-Nadr ibn al-Harith, wanda shi ma yake kokarin yadda zai raba mutane da sauraron Annabi sallallahu alaihi wa sallama, hadda zuwa da kawo kayan kaɗe-kaɗe da sayo wasu ‘yan mata ‘ya’yan Farisawa, ya zo ya kawo su ana cika dare, ana cashewa wai saboda a daina zuwa sauraron Annabi sallallahu alaihi wasallama, a riƙa zuwa ana sauraron kaɗe-kaɗensa da waƙe-waƙensa da ‘yan matan da ya zo da su. Wasu suka ce yakan zo da wasu littattafai da wasu tatsuniyoyi irin da Farisa da Rum, ya zo na karanta wa mutane. To shi ma a wannan lokacin, a wannan filin dagan, aka halaka shi da shi da Uqba ibn Abi Mu'ayyid, da yake ɗaukan dubbi na tsohon raƙuma ya zuba a kan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana sujjada. To sai ga su dukkansu a yashe, a mace, a wulaƙance kamar mushi a filin Badar, kuma suka mutu a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna. Domin kafin a fara yaƙin, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tsabi yana nuna sahabbansa cewa a nan za a kashe wani, a nan daidai nan za a kashe wani, a daidai nan za a kashe wani. Saboda haka sai ga shi kafin ƙura ta lafa, duk ga su nan a kwance a waɗannan wurare da Annabi ya nuna sun mutu. Sannan daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce akwaso gawawwakinsu, akwai ta tsohuwar kururuwar rijiya, aka watsa su ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yake cewa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan faqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, kun ga yanzu kun samu yanzu abinda ubangijinku ya muku alkawari gaskiya ne? Ni dai na ga abinda ubangiji na mun alkawari ya tabbata gaskiya. Shi ne hasa yana Umar yake cewa Rasulullah ya kike magana da mutanen sun riga sun mutu ba ji za su yi ba. Nabi ya ce ai ba ku fi su ji a yanzu ba, suna ji. Saboda haka bayan ma sun mutu wulaƙancin ya bi su har lahira, domin bayan sun mutu ɗin an jefa su cikin kwararren rijiya, Allah ya dawo musu da jin su riƙa jin waɗannan maganganu daga bakin maki sallallahu alaihi wasallam. Wani irin baƙin ciki ne ba su ji ba, wani irin wulaƙanci ne ba su gani ba. Lahum fid dunya khizyun kenan. Wannan yana daga cikin al-ikhbaru bil ghaib, al-Qur'ani ya bada labarin wani abu na gaibu kuma ya zo tabbata. Sanda ayar ta suke sauka su Abu Jahal suna ji, amma ba su ɗauka cewa abin zai faru ba, sai ga shi kuma ya faru, sahabbai sun gani, kafiran ma sun gani. Yana daga cikin wulaƙancin da yake bin su shi ne mummunan ambato da suke bari a bayansu har alƙiyama ta gushe, har alƙiyama ta zo, rayuwar duniya ta ƙare, ba za a gushe ba ana ambaton waɗannan mutane da mummunan ambato. Duk sanda aka faɗi Abu Jahal a ce la'anahullah, duk sanda aka faɗi Abu Lahab a ce tabbata da Abu Lahab. Haka zai za a dinga ambaton su, amma ba da kyakkyawan ambato ba a harshen mu'mini har zuwa a tashin alƙiyama. Karuba al-Walid ibn al-Mughira, wanda yana ɗaya daga cikin jimajiman kafiran da suka tsaya kai da fata sai sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ƙasa, sai sun murƙushe da'awar da ya zo da ita, sai sun raba mutane daga saurarensa. Karuba irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyin da ke cikin suratul Muddathir, wanda suke faɗar wasu miyagun sifofi na shi, zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda. Haka na cikin suratul Qalam, Allah ya kita wala tuti kull hallazin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin asim utillin ba'da zalika zanim. Karuwa waɗannan sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙa sifanta wannan kafiri da su, wala tuti kull hallafin mahin, kada ka bi dukkan wani mai yawan rantsuwa kuma maƙaryaci, mahinin wulaƙantacci, wato yana rantsuwa akan ƙarya, sannan kuma mutum ne wulaƙantacci, hammazin mai yawan zinde, masha'in binamin mai yawan kai kawo da annabimanci da kurbato da gulma manna'il lil khairi mai yawan hana alheri mu'tadil mai yawan ta'addanci asibin mai yawan sabo utullin mai girman kai ba'da zalika zalim bayan haka kuma marar asali waɗannan sifofi duka sifofi ne marasa kyau ba mutumin da yake da mutunci da daraja za a yi ta faɗar waɗannan sifofi a kansa sai mutumin da ya wulaƙanta to sai gashi sifofin nan sun bi su sun bi mai irin wannan hali har bayan mutuwarsa da shekara 1400 wani abu amma ba a gushe ba ana karanta waɗannan sifofi nashi ana ambato har ma ana samun lada a kai daga babu wulaƙancin da ya kai wannan a ce an bar wani mummunan ambato naka a bayanka wannan wulaƙanci ne da yake yana bin mutum har bayan mutuwarsa to shi yasa Allah Sa'idi yake cewa wa hadha min ayati Allahi al'ajiba Imam al-Allama al-Sa'idi a tafsirin sai yake cewa yana daga cikin wato ayoyin Allah masu ban mamaki fa innaka la tajidu da'iyan min du'atil kufri wadh-dhalal إلا وله من البغض بين العالمين واللعنة والبغض والذنب ما هو حقيق به وكل بحسب حاله إيش هنا لك تكين آيوين ألا ما سبب ما ماكي لو ياك قواني ودي تقلق لينا كرا زواق كافر تشكوبتا فاتي سي كافر كما أن سنية أنرسا أتكين زكا تنهلتو أن سنية لأنرسا أكن هرشن سو لكينسا أزوتي سو da zarginsa a cikin maganganunsu saboda koyaushe zai ci gaba da ganin wato tsana da kiyayya da zargi da suka kowanne daga cikinsu ubangiji subhanahu wataala yana bashi kasansa da ya dace da shi ya dace da halinsa wa kullum bi hasabi halihi to daga wannan ayar za mu fahimci cewa Allah subhanahu wataala ya yi ma shi wannan mutum mai jayayya da ayoyin Allah mu'amala akasin abin da shi yake fata yayin da yake jayayya da gaskiya yake kokarin kare ƙaryar da yake sai da barnar da yake bi kokarinsa shine ya samu ɗaukaka ya zama wani abu ya zama abun ambato ana yabansa ana masa kirari to sai ubangiji subhanahu wataala amalahu bi naqidi qasdi sai ya masa mu'amala da kishiyar manufarsa sabanin manufarsa sai Allah ya wulaƙanta shi ya tozarta shi sabanin abin da girman kansa yake masa shiftarsa cewa zai samu ɗaukaka yayin da ya yi wa ayoyin Allah girman kai to shi ma sai ubangiji subhanahu wataala ya haɗa shi da wulaƙanci tun a nan duniya wacce ita ce mafi girman hammansa mafi girman abin da ke hankoro ya samu shine duniya da ɗaukakarta to tun daga duniya sai Allah ya nuna masa wulaƙanci a hirɗinka da girman kai girman kai ba abu ne mai kyau ba duk sanda za a gaya maka gaskiya za a maka nasiha za a baka shawara to ka ajiye girmanka ka karɓi wannan shine girman naka kuma shine ɗaukakar taka amma in ka ce za ka ƙi gaskiya saboda raina wanda yake faɗa maka ita ko saboda wani mataki da kake ga ka taka ko dai mataki na ilimi ko mataki na dukiya ko mataki na sarauta na mulki to ka ki gaskiya saboda wannan to ka sani wulaƙanta kanka kake a duniya ba za ka taɓa samun nasara akan abin da ka sa a gaba ba kuma Allah subhanahu wataala zai ta bayyana wulaƙancinka a kowane lokaci ka duba yana daga cikin uƙobar mai girman kai ubangiji subhanahu wataala yana haramta masa fahimtar alqur'ani to kai a matsayinka na musulmi Allah ya haramta maka fahimtar alqur'ani ai ya haramta maka wata babban ni'ima da babu kamarta سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق هكا الله يجي ذن كورت آيوينا لقوات أن تسكي جرمان كي أبان كثابة مثل الاختيار الله ذي كورت آيوين سا وعلى ذي حنا سفهين ترسا شيا سا دولي مالمي ينسو كي ابن تيمية رجعوي جرمان كي نهي نشي سي أكا مير مثلا مرتني تيوا حبا وتمنى الله يباشي فهين تأل القرآن إلي ابن تيمية كذلكيشي لجرمان كي aida yana da girman kai Allah ba zai bashi ilimin wannan ba da ba zai samu ilimin da ya samu ba wanda har alkiyama ta tashi ba za a gushe ba ana ambatansa da alkhairi kuma ana kwankwaɗar ilimin sa abun mamaki shine mutumin da har waɗanda ba sa san sa amfanuwa suke da ilimin sa har inda ba a san sa amma ana amfanuwa da ilimin sa da a ce yana da girman kai to da ba zai yi ilimi ba zai samu ilimi ba da Allah ba zai ba shi fahimtar alqur'ani ba idan to yana karanta ayoyin sa yana fitar da hukuncen sa yadda yake so yana istihdarin ayoyi kamar yadda masu yaban sa suke cewa su taba ganin mutumin da yake istihdarin ayoyi wato ya kawo su a lokacin da ake bukatar su a munasaba su kamar sa ba to ba haddacewar kadai bace a'a kana iya haddacewa amma ka zo wata matsala ga ayoyin nan a kwalwarka da yawa amma ka kasa kawo ko idan ba za su zo maka ba baka ma san cewa waɗannan ayoyin suna magana akan matsalar ka ba amma da an kawo suka cike ai ko haka ne ai ko haka ne da an fara sai ka kare shi da an fara sai ka kare shi da kai amma kai ka kasa kawo wannan ayar tana kuma kusa da kai Allah ce wa ruziquhu yawmal qiyamati azab al-hariq za mu kuma dandana masa azabar wuta mai tsananin kuda a ranar gobe kiyama wanda wannan shine sakamakon sa a lahira sannan Allah subhanahu wataala yace zalika bima qaddamat yadaka wannan alƙa sakamako ba zalintar ka akai ba saboda abinda hannayenka ne suka gabatar wato abinda kai ne a nan duniya da rigingimu da jayayya da gaskiya ba tare da wata hujja ga karfa ba ba tare da ilimi ba ko shiriya ko littafi mai haskawa kuma ka zanto mai girman kai kana jayayya da mutane akan wannan Allah ce to za mu maka wannan saboda wannan abu kai wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah ba mai zalintar bayin sa bane wato ubangiji zai maka wannan sakamako na farko saboda aikin da ka aikata kai wa kanka ba wani ne ya jawo maka ba kai ka jawo kanka tsuntsun da ya jawo ruwa shi yake duka sannan kuma wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid za a yi maka sakamako saboda Allah ba ya zalunci domin idan ubangiji subhanahu wataala ya kyale ka a haka bai saka kama waɗanda ka zalunta ba waɗanda ka cutar to yayi zalunci wanda ya munana ya zanto ya tafi ya ci bulus ba a tare da an masa sakayya ba a bisa wannan munanawar da yi wannan zalunci ne kamar yadda koyaushe ake masu hankali ke cewa duk wanda ya yi wa mutane ba daidai ba ya cutar da su to a hukunta shi idan aka ƙin hukunta shi to an zalunci waɗannan mutanen da aka cutar bayan shi ya yi zalunci to wanda yake da haƙƙin hukunta shi da yake hukunta shi to shi ma ya yi zalunci don haka ku kanku a wajenku a tunaninku a adalcinku kun san cewa mutumin da ya yi ba daidai ba shi ne a hukunta shi to Allah ya yi masa wannan hukunci na ɗaya saboda aikinsa da ya yi shi ya yi wa kansa sannan kuma saboda Allah ba azzalimi ba ne domin ya bar shi bai saka masa ba to ya daidaita shi da mutumin kirki kenan da shi da wanda bai yi laifi ba sun zama ɗaya kenan daidaita kuma azzalimi da mutumin kirki wannan zalunci ne saboda haka wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid a nan za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya kawo siga ta mubalaga a larabci muna da sigul mubalaga sigogin da suke zuwa suna nuna kaiwa matuƙa kamar a ce bi zallamin mai yawan zalunci Allah kuma an sani cewa baya zalunci kwata-kwata inna Allah la yazlimu mithqala zarra gwargwadon kwayar yar tururuwa Allah baya zalunci to amma anan an kore yawan zalunci kore yawan zalunci ba shi ke kore ba shi ne da kore zalunci ba wato an ce Allah ba mai yawan zalunci ba ne kenan yana yi ba yawa mai yawan ne ba abin nan ba to shine malamai suka yi magana akan zuwar wannan siga ta bi zallamin lil abid da ta zo a wasu wurare a alqur'ani suka yi magana akan ma'anarta da kuma yadda ya kamata mai karatu ya fahimce ta wanda insha Allah za mu yi wannan dauraya a karatunmu na gobe biiznillah kafin mu shiga aya ta gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh